أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yayi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau da yi muna asabar ne 25 ga watan Sha'ban na shekara ta 1444 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 18 ga watan Maris na shekara ta 2023. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umari Jalle OYN babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu. Akramakallah, bismillah.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Amma ba'd in uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الإمام الترمذي دو ننسى سرويت حديثي لغا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ديكي جوا النبي صلى الله عليه وسلم ينا جوا من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار baiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya roki Allah aljanna sau uku sai aljanna ta ce ya ubangiji ka shigar da shi aljanna duk wanda ya nemi tsarin Allah daga wuta sau uku sai wuta ta ce ya Allah ka tsare shi daga wuta wala hadisi yana nuna mana cewa abu ne mai kyau ga bawaye zantu ko yaushe cikin roƙon Allah subhanahu wataala yake aljanna da kuma neman tsarin sa daga wuta yana daga cikin addu'o'i da ya kamata bawa ya lizimce su a kullun Allahumma adkhilni aljanna wa Allahumma a'idni minan nar Allah ka shigar da ni aljanna Allah ka tsare ni daga wuta ya fada da larabci ya fada da hausa ya fada da duk yaran da yake masa sauki ko ya iya aljanna yana daga cikin abin da bayi suke bukata suke so saboda a cikin ta ne ake samun yardar Allah a cikin ta ne kuma ake samun ganin Allah subhanahu wataala ganin ubangiji subhanahu wataala yana daga cikin ni'imomin aljanna ba kamar yadda wasu suke ganin cewa ai mafi girman ni'ima a gurin bawa shine ya ga Allah to tunda shi wannan ita ce mafi girman ni'ima to kaga babu buƙatar ma ya roki ko kuma ya fifita shiga aljanna sauraka sukan ce mu muna bautawa Allah ne kawai dan mu samu yardar sa ba wai domin gidan aljanna samun aljanna ba to subanta cewa ita samun yardar Allah din ana samun ta ne idan aka dace da aljanna haka nan ganin ubangiji subhanahu wataala shi ma yana kasancewa ne yayin da bawa ya samu shiga aljanna kamar da yazo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan aljanna sun shiga aljanna Allah zai sa mai shile shila cewa akwai abin da kuke bukata ku yi aljanna su ce ai ubangiji ya fuskaka wato ya haskaka zuwa fuskokin mu ya kuma shigar da mu gidan aljanna ya tsare mu daga wuta babu wani abin da muke bukata kari ce akwai kari sai ubangiji subhanahu wataala yayi musu hijabin da ke shamakin da ke tsakanin su da shi babu wani abu inji annabi sallallahu alaihi wasallam da za a ba su a wannan lokaci fiye da ganin ubangiji subhanahu wataala saboda ka shi kansa ganin Allah subhanahu wataala yana kasancewa ne bayan an shiga aljanna bayi za su gan shi gani na ni'ima allazina ahsanul husna wa ziyada Allah ce duk wanda suka kyautata suna da sakamako mafi kyau shine aljanna wa ziyada da kari shine annazaru ila wajhi Allah subhanahu wataala ganin fuskar ubangiji subhanahu wataala ita ce mafi girman ni'ima shi yasa annabi Ibrahim alayhi salam da kusanci da yake da shi ga Allah subhanahu wataala cikin addu'o'in sa yake cewa ja'alni min warasati jannatin na'im, ya Allah ka sanya ni daga cikin magadan aljanna ta ni'ima. Ya roki Allah subhanahu wataala ya zama ɗaya daga cikin waɗanda za su gaji aljanna, Allah wanda Allah ce ulaika humul warisun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun, waɗannan su ne masu cin gado wanda za su gaji aljannar firdausi kuma su zauna a cikin ta har abada. Don haka yake roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya shi daga cikin waɗanda za su gaji wato aljanna ta ni'ima. Kaga ashe idan har ya zanto annabi Ibrahim alayhi salam duk da girman matsayi da yake da shi da yadda ubangiji ya bashi soyayya, soyayya irin ta koli shine khulla, da Allah ke cewa takhadha Allahu Ibrahim khalila, Allah ya riki Ibrahim a matsayin badadai. To duk da wannan matsayi da Allah subhanahu wataala ya bashi bai hana masa ya nemi aljanna ba, ya roki Allah aljanna. Hakanan hadisin Muawiya na yaran da ya wato mutumin da ya kasance ya shiga sallah tare da Muawiya radiyallahu ta'ala anhu, Muawiya radiyallahu ta'ala anhu ya dauko doguwar sura, ya dauko suratul Baqara, yaran ya gaba zai iya jira har sai an karance suratul Baqara sannan a gama sallah, ba shi kuma yana da wasu larurori da suka sha gaban sa, don haka ya datse sallah ya koma ya karasa sallarsa shi kadai. Daga nan aka ce ai ya zama munafiki saboda ana sallah ya kasa hakuri ai sallah har akai karshe da shi ya yanke sallah ya yi tashi. To shine yaje kai kuka gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sai aka kira Mu'az ibn Jabal. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa yayi haka, yake masa fada yake shafattano dan ta ya Mu'az, yanzu kai mai fitina wato mai fitinar wasu ne ya kai Mu'az, kana sa wasu su fitino a addinin su. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye sa yadda yake sallah, ya faɗa masa, sannan sai yake cewa walakin la uhsinu dandanataka wa dandanata Mu'az, amma bai iya wannan wato maganganu da kuke yi ƙasa ƙasa da kai da Mu'az ba. Yace to kai ya kake, sai yake cewa shi yana roƙon Allah aljanna ya nemi tsarin sa daga wuta. Sai Annabi yace haula hanu dandi, kuma akan wannan yiji muna wannan wato maganar ƙasa ƙasa, abinda muke roƙa kenan, muna roƙon Allah aljanna, muna kuma neman ya tsare mu daga wuta. To kaga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa yana roƙon Allah aljanna, yana kuma neman tsarin Allah daga wuta. Shi yasa yana daga cikin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fiye maimaitawa koyaushe, har lokacin da yake dawa fi ma yana yin wannan addu'a idan wato kankanin ar-rukunul yabani da kuma al-hajarul aswad yakan yawai karanta ta, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, ya Allah ka bamu mai kyau a duniya, ka bamu mai kyau a lahira, ka kuma tsare mu daga azabar wuta. Saboda Annabi yana yawan fadar wannan cikin addu'o'in sa, yana neman roƙon Allah kyakkyawar rayuwa a duniya da kuma kyakkyawar rayuwa a lahira, ita ce rayuwar aljanna, sannan kuma ya tsare shi daga azabar wuta. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce man zuhziha anin nar fa man zuhziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faz, lalle wanda aka wato nesanta shi aka kawar da shi daga shiga wuta aka kuma shigar da shi aljanna, faqad faz, to hakika ya raba wuta, wato ya samu babban rabo. Alfawzu shine ka samu abinda kake so, a kuma tsare ka daga abinda baka so, shi ake kira alfawz, shine alhusul ala almatlub da kuma annajatu min almakruh, ka samu abinda kake so ka kubuta daga abinda baka so. Saboda ka Allah ya ce to duk wanda aka kubutar da shi daga shiga wuta, aka kautar da shi daga fada wuta, sannan kuma aka shigar da shi aljanna, to wannan shine ya samu wannan babban rabo. Don haka yana da kyau mutum ya zanto yana yawan roƙon Allah aljanna, yana yawan kuma wato neman tsarin Allah daga shiga wuta. Haka ne yana daga cikin kyawawan addu'o'i da ake son mutum ya yawaita yin su a kullum, shine roƙon Allah subhanahu wataala, wanda shine mai jujjuya zukata ya tabbatar da zuciyarsa kan addini, shine Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika, Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan addu'a ko yaushe ya ubangiji mai jujjuya zukata Allah kan tabbatar da zuciyarta akan addininka saboda bawa yana da kyau ya rika yin wannan addu'a ko yaushe musamman ba a wannan lokaci da guguwar sauyi a cikin komai take kadawa da karfi komai da ka sani kokari ake a canza shi a sauya shi da wani abu daban daga ciki hadda addininmu dabi'unmu kyawawa al'adunmu kyawawa kokari ake a ga an cire su daga cikin zukata an kawo mutane canjin su kuma canji mara kyau babu abinda za a kawo maka a madadin addininka ya zama mai kyau ne babu shi duk abinda zai zama makofin addininka wato a raba ka da addininka a dora ka akan sa to wannan abun bala'i ne wannan abun halaka ce to haka kana buƙatar ubangiji subhanahu wataala ya baka sabati ya baka jajircewa da karewa akan addininka duk yadda guguwa za ta kada duk yadda abubuwa za su yamutse su hargitse kai ubangiji subhanahu wataala ya tsare ka kada ya zanto ka karkata zuwa tare da masu karkatawa wayar da cewa yurjuna alladhina yattabi'una ash-shahawat an tabilu maylan 'azima wadanda suke bin sha'awace sha'awace so suke yi su ga kunin yi karkacewa karkacewa mai girma shine ku bar addinin ku ku bar kyawawan dabi'un ku ku bar kyawawan al'adun ku da kuka tashi wadanda suka dace da addinin ku da koyarwarsa babu shakka mutum yana buƙatar yawaita irin wannan addu'a a koyaushe a cikin lamuransa na yau da gobe haka nan daga cikin irin addu'o'in da ya kamata mutum ya zalzalce su a koyaushe shine addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya wa Mu'adh ibn Jabal yace ya Mu'adh inni uhibbuka la tada an taqula dubra kulli salah Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika Annabi yace ya Mu'adh lalle ni ina son ka kada ka kuskura bayan kowace sallah kabar fadar cewa ya Allah ka taimaka mun ala zikrika akan ambatanka wa shukrika da godiya gare ka wa husni ibadatika da kyakkyawar bauta gare ka wannan addu'a ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa Mu'adh ibn Jabal ya kuma nuna masa cewa yayi masa irin wannan tagomashi da wannan addu'a saboda yana son sa kauna da soyayya ce ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Mu'adh ibn Jabal cewa kada ya kuskura bayan kowace sallah bayan ya gama kowace sallah ya irka yin wannan addu'ar Allahumma inni ala zikrika ya ubangiji ka tsare ni daga ka taimaka min a bisa ambatanka ya zanto mai yawan ambatan Allah subhanahu wataala kamar da manzo yake cewa la yazalu lisanuka ratban min zikrillah kada harshen ka ya gushi danye shatab da ambatan Allah wato ya zanto a koyaushe cikin ambatan Allah kake yawan ambatan Allah ba abu ne mai sauki ba sai ga wanda Allah subhanahu wataala ya saukake masa domin abu ne da zai sa bawa ya samu babban matsayi a gurin Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala yana cewa a bayinsa su ambace shi uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ayyuhal ladina amanu uzkuruni azkurkum ku ambace ni zan ambace ku washkuruli wala takfurun kuma ku gode mun wato kada ku butulce mun Allah subhanahu wataala zai ambaci bawansa ambato na daukaka darajarsa daukaka girman sa na alfahari da shi cikin mala'iku yayin da ya zanto mai yawan ambatan Allah ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wataala ya ce man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min wanda duk ya ambace ni a ransa zan ambace shi a raina wanda kuma ya ambace ni cikin wani taro zan ambace shi a cikin taron da yafi nasa su ne mala'iku saboda ubangiji subhanahu wataala zai alfahari da bawansa yayin da ya zanto mai yawan ambatansa to wanda ibada ba za ta samu ba sai tare da taimakon Allah subhanahu wataala musamman ma a wannan lokaci da abubuwan dauke hankali da shagaltarwa da janye tunani suka yawaita a gaban da tare da dan adam ko yaushe dan adam cikin shuguli yake na wannan da wancan to in ba a yi sa'a ba sai kaga rana ta hudu ta fadi ba bai ambaci Allah ko so ɗaya ba in ba abinda zai yi na sallolin sa biyar ba saboda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi ne bai taimakawa bawa wajen ya zanto mai ambaton Allah ko yaushe. To shi yasa bawa yake roƙon Allah da ya masa wannan a cikin wannan addu'a. Ce Allahumma inni ala zikrika, Allah ka taimake ni bisa bauta maka, bisa ambaton ka. Wa shukrika, da gode maka. Da gode maka. Zan godiya ga Allah Subhanahu wa ta'ala ita ke tabbatar da ni'imar sa. Babu abin da yake tsare ni'ima ya kafe ce tabbatar da ita ya sa ta habaka sai godewa Allah subhanahu wataala, godewa Allah da zuciya ta hanyar itirafi da yadda cewa wannan ni'imar da kake da kake ciki Allah ne baka, ba iyawarka bace, ba kwarewarka bace, ba wani abu da kataka na rayuwa shi yasa ka samu wannan, ba a'a wannan daga Allah ne, shi ya ga dama ya baka. Jin wannan yana daga wani bangare ne na godiyar Allah. Hakanan wato fitowa ka furta da bacinka da harshenka cewa ni'imar nan daga Allah ne, sannan kuma ka gode masa akan wannan, ka ambaci godiya ga wannan da wannan shi ma yana da cikin godiyar Allah, sannan a aikace ka dauki ni'imar nan kai amfani da ita inda ya dace, ka ajiye inda zaka samu yardar Allah, shi ma wannan yana daga cikin godiya ga Allah. Saboda ka godiya ga Allah, ana yin ta da zuci, ana yin ta da harshe, ana yin ta da gabobi. Gabobi shine aikace aikacen da zaka yi da wannan ni'imar da Allah subhanahu wataala ya baka, wannan godiya ce gare shi. To wannan ita ma wato wata ibada ce ko wani mataki ne da sai Allah ya taimaka wa bawa akan sa, in ba haka bawa ba zai iya ba. Shedan zai sa masa rudi, zai sa masa jiji da kai, zai sa ya rika ganin cewa ai shi yayi wa kansa, ko kuma a suwa na suwa ne suka yi masa ba Allah ba. To kaga tun daga nan ya dauko hanyar rushe wannan ni'imar, ko rushe albarkar da take cikin wannan ni'imar da Allah ya masa. Don haka yana taimako, yana neman taimakon Allah ya bashi ikon godewa Allah subhanahu wataala da jin cewa ni'imar duk da yake fudun-fudun a ciki daga Allah ne. Sannan wa husni ibadatika, da kyau da kyakkyawar bauta gare ka, yaji cewa bautar nan da zai ke yi Allah subhanahu wataala, wato da yake wa Allah subhanahu wataala, akwai buƙatar kyautata ta yayi ta kamar yadda Allah subhanahu wataala yake son yayi bautar nan, wato kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan bautar, da yadda ya koyar da ita sallah ce, azumi ne, zakka ne, dukkan wani aiki da zai ga ya samu ya yi ta hanya mai kyau domin ta zama karɓaɓɓiya a gurin Allah ya samu kuma garabasar ciki ciki. To wannan duk yana daga cikin addu'o'i da ya kamata bawa ya kasance yana yawan lazantar su a kullum, ya roki Allah subhanahu wataala aljanna, ya roki ya tsare matsarinsa daga wuta ba sau ɗaya ba sau biyu ƙalla sau uku, don ya samu dacewa aljanna ta ce ya Ubangiji ka shigar da shi aljanna, wuta kuma ta ce ya Ubangiji ka tsare shi daga shiga wuta. Sannan ya rika roƙon Allah ya bashi sabati da dagewa da kafewa da jajircewa akan addininsa, kada wata guguwa ko wani abu na duniya ko wani rudani na duniya ya zo ya saki hanyar Allah ya kama san zuciya ko ba hanyar shedan. Sannan abu na uku, ya kasance mai neman taimakon Allah ta hanyar yawan yawaita wannan addu'a, Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Allah ya samu dace.
Amin sun amin. Allah ya saka alkhairi. To tambayar mu ta farko ya taso daga wanda yake cewa malam, mutumin da yake yin qiyamul layli, shin idan azumi ya zo ya samu dama ya ci gaba ko kuwa tarawihi ta wadatar?
To abinda ake kira qiyamul layli shine sallar da ake yi da dare bayan sallar isha'i, duk wata nafila da ake tun daga bayan isha'i har zuwa wato lokacin hudu al-fajr, wanda ake kira da qiyamul layli, ana kira ta kuma salatu tahajjud, sallar dare, abin da yasa ake ce mata tahajjud saboda mutum zai kaurecewa bacci, wannan kaurecewa bacci din shine tahajjud, rashin kwantawa a bacci, kamar Allah ya ce jafa junubuhum عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, wato gangar jikin su suna nisa daga guraren kwanciya, suna kuma wato bautawa ubangijin su, suna masu kwadayi, suna kuma masu tsoro. Saboda haka ake kiran tahajjud, sannan ana cewa al-witr qiyamul abina salatul witr saboda karshe za a cike da mara guda daya in uku akai in biyar akai in bakwai akai in tara akai in sha daya in sha uku diddai zaka ga cewa a karshe ana cikewa da wata guda daya wata take mara to ake cewa ta salatul witr to akan ce da ita tarawihi da kalmar tarawihi bata zo a cikin hadisai ba amma dalilin kiranta tarawihi shine yayin da suke yin ta suna tsawaita karatu da sanda suka yi raka'a biyu suka yi sallama sai an dan huta sannan a saki tashi ayi wasu guda biyu masu tsawo sannan a saki hutawa to shi yasa ake kira wannan sallar tarawihi jam'in tarwiha wato hutu da ake samu tsakanin kowace raka'a biyu da raka'a biyu na gaba to saboda kaga qiyamul layl din ce dai kawai dai sunan ne dai aka saki wata saboda dan hutu da kace tarawihi saboda kan kana qiyamul layl azumi ya zo to qiyamul layl ce kake yi illa kawai sunan ne aka canza mata saboda akan yi ta cikin jama'a sautari sannan kuma mutane mabambanta sukan yi tarayya cikin wannan sallah dole a samu hutu ba kamar mutum ɗaya in yana yi ba yadda ya ga dama zai kai sa amma kana yi da jama'a dole ka dinga dan ba su dama su huta wani zai sha ruwa wani zai saki alwala da sauransu to wannan shine dalili saboda haka kaga ba wani abu bambanci tsakanin qiyamul layl da kake yi da tarawihin da zaka yi a Ramadan duk abu ɗaya ne
to sai ne ke cewa mallam shin ya halatta mace ta yi itikafi a cikin masallaci ko da tana jinin haila
matar da take jinin haila tana iya shiga itikafi duk da ba za ta zauna a masallaci ba sai ta zauna a wajen masallaci domin ta halarci taron musulmi da addu'a da ake duk da ba sallah za ta yi ba in ta zauna a masallaci za ta zama ra'ayin malamai da suke cewa mace mai haila ba ta zauna a masallaci ba kaga ta saba ma wannan doka sannan kuma a ra'ayin waɗanda ba masu fadar haka ba tunda cikin fuqaha'u ko da suke ganin cewa dan mace ta shiga masallaci tana da al'ada wannan babu komai matukar dai al'adar nan ba za ta zuba ta lalata wato ta sa najasar al'adar a gurin da take zaune ba akwai abin da za ta tsare wannan jinin ba zai zuba ba sai ga babu wani abu to amma duk da haka shigarta a cikin wannan yanayi za ta zama ta takura masu sallah ko ta katse sahu ko wani abu sabanin idan tana waje a harabar masallaci a cikin abinan wannan za ta iya zama ta yi itikafi ta nan ba tare da takura kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mata su fita sallar idi har ta masu a jinin al'ada su fita sai ya ce wali atazilna al musalla su masu jinin al'ada al huyyat wali atazilna al musalla su kaurace wa wurin da ake yin sallar wato su zama a can gefe kar su shiga sahu idan za su datse sahun masallata saboda ka in taje tana iya abin nan wanda ta fara al'ada ta zo mata magana mafi inganci shine abin din ta yana nan itikafin ta yana nan shi itikafi tsare kanka ne a wani wuri don ibada ba ta kaita a sallah kadai ba mutum mai haila ba ta sallah amma kuma mutum mai haila tana iya zikiri tana iya ambaton Allah subhanahu wataala ko da tana jinin al'ada saboda ka in ta tsare kanta don ambaton Allah subhanahu wataala a cikin wannan guri a waɗannan kwanaki ta yi itikafi ba wai lalle sai in tana sallah ba saboda haka ko da ta fara itikafin jinin al'ada yanzu ba ta illa iyaka kawai ta koma harabar masallaci ko ta koma can inda zai zama babu ba za ta abin nan datsa sahun masallata ba yayin da suke sallah
to sai wannan yake cewa mallam ya hukuncin mace wacce take azumi sai kuma rashin lafiyar aljanu suka sa ta sar mata bayan awanni kadan sai suka rabu da ita shin ya hukuncin aziminta
idan ta dau azumi wato ta riga ta yi sahur ta dauki azumi sai bayan asuba ko kuma da rana sai abin nan suka zo suka shiga jikinta sai ta farfado daga karshe ta farfado kafin a sha ruwa ka sha ruwa da ita shikin aziminta ya yi dai har ta shiga mu ta farfado ta samu wannan yinin ko ya yake to aziminta ya riga ya abin nan kafin alfijir ne ya same ta bata farfado ba sai bayan alfijir kaga ta samu wato daukan niyyar azumin ya riga ya kuce mata za ta rama wannan yinin ne guda daya
to sai wannan shi kuma mai tambaya yake cewa ya hukuncin wanda yake azumi cikin watan Ramadana kuma sai ya mafarki a lokacin da yake bacci da rana shin ya azumin sa yake
mafarki dan mutum ya mafarki wani abu ya fita daga jikin sa da yana azumi baya warware azumin sa azumin sa yana nan babu wani abu da ya shafi azumin sa
wannan kuma yake tashi mallan ya inganta cewar duk musulmin da ya rasu cikin watan Ramadan aljanna ce zai shiga kai tsaye tunda kofofin wuta a rufe suke
a ce rufe kofofin wuta ba yana nufin cewa kuma shikenan haka za su ta zama har alkiyama ta tashi a rufe ba shi wuta aljanna ana sa mutane ne bayan alkiyama ta tashi an hisabi an abin nan saboda ko da an rufe su ai za a sake buɗe su kuma ranar alkiyama ba ranar azumi bace bare kace suna san ci gaba da rufe su saboda magana ba haka take ba dan mutum ya mutu a wata rana ko a wani wata wannan kadai ba zai sa shiga aljanna ba sai yayi aikin shiga aljanna innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula saboda ita aljanna ana shigarta ne da imani da kyawawan ayyuka dan mutum ya mutu a wata rana ko a wani wata wata mai daraja ko wata rana mai daraja amma bai aiki na kware ba ko bai imani ba wannan ba zai shiga aljanna ba aljanna dalilin ta shine ayyukan da mutane suka aikata wato aljannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wannan ita ce aljanna da aka gada da ku ita abinda saboda abinda ku kasance kuna aikatawa tilkal jannatu lati nurisuha min ibadina man kana taqiya ce muna gadar da wannan aljanna ga bayinmu wanda ya kasance mai takawa saboda mai takawa shine wanda yake samu shiga aljanna takawa ita ce aikata abinda Allah yake so da bar abinda ya hana insha Allah muttaqina fi jannatin wa nahar lalle masu takawa suna cikin aljanna aljannati da koramu saboda ka wannan magarar cewa ya mutu a Ramadan aljanna zai tafi kai tsaye saboda mutuwa a Ramadan wannan ba haka ba
to sai wani ke cewa assalamu alaikum mallan tambayar sai tace shin ya halatta mutun ya ce ya yafi gadan sa tun kafin a raba gado
yana da kyau ya bari a raba in aka raba to sai ya karbi kasansa ya so sai ya yi sadaka da shi ga kansa ko ga mamacin da yake abin ya riga abin ya mutu in mahaifinsa ne ya karba sai ya yi sadaka a madadin sa ko ya bawa cikin ɗan uwansa ko ya ba wasu daban yafi aka kawai ce yafi
to sai wani yake cewa mallan su sana'ar su ta gyaran waya ce yace idan suka karbi waya za su siyo mata screen ko wani bangare nata sukan kara kudin abin kamar idan 10,000 ne sai su ce 12,000 saboda wahalar da za su sha wajen nemo wannan abin da za su saka din shi yake cewa mallan shin abin da suke yi hakan ya halatta
ba halatta su kara kudi akan abin da ba su da shi ba nasu bane ba ba su suke sayarwa ba za su siyo ne su saka da ba su kudin aikin da suka yi yaso a cajin kudin aikin ka sai kai cajin kudin aikin ka tare da wahalalin da zaka sha wajen nemo abun amma shi abun ka kara masa kudi saboda ba naka bane ka sayar ba a cin ribar abinda ba naka ba mallake shi ba kuma mai shi bai baka damar ka ci ribar abun ba saboda ka in ka tashi kaga cewa akwai kudin mota da zaka kashe abin in ka tashi ba da farashin aikin ujurar ka sai ka ce to gyaranka kaza ne saboda zai bukace ka kaje ka amma shi abun ka kara masa kudi wannan in kai haka to ka ci kudin da bai halatta gare ka ba ba naka ba
to dai ke cewa mallan tambayar sai ta ce shin da gaske ne idan mutum zai kwanta bacci ya karanta suratul mulk wato tabara idan abin cutarwa ya zo ba zai ganshi ba ma kwata kwata
a ban san inda aka samu wannan ba sai suratul tabara ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tuhaju an sahibiha yawmal qiyama wanda yake karanta ta Allah subhanahu wataala zai wato za ta zo ta yi ba da hujja a gaban Allah game da mai karanta ta cewa wannan mutum na kwarai ne gashi ya ta ba shi kariya da ce alqur'ani yana ci tura na gobe kiyama saboda za ta yi cecen shi gaban ubangiji subhanahu wataala amma bace aka yi in ya karanta ta ba ko wani abin ki ya zo ba zan ganshi ba wannan ba san inda aka abin akwai ayatul kursi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayatul kursi da zai kwanta shedan ba zai kusance shi ba. Wannan shine abinda na sani ya zo amma ba maganar karanta tabaraka shedan wani abin cutarwa ba zai ga mutum ba.
To ne ke ce mallan shin ya halatta yayin isti'aza a lokacin da zai tada sallah?
A'a. Ba a yin isti'aza a lokacin da za a yi iqama. Wannan bai zo daga aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbansa. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara gabatar da gabatar kabara ihramansa shine iqama. Ya zama sallah ce ta farilla za a yi ta, za a yi mata iqama. Sannan daga iqama a yi kabara harama. Amma a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan ce Allah sannan fara Allahu akbar Allahu akbar wannan baya daga cikin koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kara wannan da lazimtar haka a cikin duk sanda mutum zai iqama to ya zo da wata bid'a kuma addini da kuma duk bid'a bata ce. Sallallahu alaihi wasallam kamar amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. So laka Allah ba zai karbi wannan aikin nashi ba tunda yayi shi ne ba da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba.
To sai wanda yake cewa mallan shi ma'aikaci ne kuma aka bashi in service a ma'aikatar da yake aiki domin ya ƙara karatu. Sannan kuma sai suke biyan sa duk wani kuɗin makaranta da ya kashe. Shine ke tambayar shin idan ana cike scholarship ma'ana tallafin karatu na jiha zai iya cikawa shi ma?
Mai ban ji farkon tambayar ba.
Yana aiki ne to sai aka bashi in service daga ma'aikatar tasu domin ya je ƙaro karatu. To sai su ma'aikatar suke biyan sa duk wani kuɗi na makaranta da yake kashewa. To sai aka ce kuma gwamnatin jiha za ta bada tallafin karatu. Shin kace zai iya cike wannan neman tallafin shi ma na jiha?
A'a bai dace ba. Ai shi tallafi na wanda zai yi karatu ne ba ya da abinda zai karanta ba abinda zai biya a fice to a taimaka masa. Shi kuma makaranta ta dauke nauyin duka bukatun sa. Don haka wannan gurbin sai ya bar ma wani shi kuma wanda ba shi bai samu ba sai ya samu. Yanzu za a dauki mutum 100 ka zo kai ka shiga bayan kana da shi wataƙila akwai wani wanda shi kuma ba da shi ya kasa samu saboda gurbin ya cika amma da zaka bari to sai wani wanda cikin wanda ba su samu sai ya samu a wannan gurbin naka saboda haka wani lokaci hadaba tamu da san zuciya shi yake hana mu ci gaba tunda har makaranta ta dauke maka duk waɗannan dawainiyar to bai kamata kuma har ila yau ka zo a cike scholarship ba nan ma ka cike nan ma da sunan cewa za a baka ka biya kuɗin makaranta tare da cewa kuma an riga an biya maka wannan kuɗi.
Sai ne ke cewa mallan shin menene hukuncin wanda ya sayar da kayan matarsa ba tare da saninta ba daga baya kuma ya bata kudin kayan?
Wannan shine ake kira al-bai'ul fuduli. Mutum ya dauki kayan wani bai ba da izinin sa bai je ya sayar. To ka'ida in mai kayan ya ga ya yarda daga ƙarshe ya da cinikin shikenan cinikin ya tabbata amma bai yarda da wannan cinikin ba to cinikin ya rushe. Baya halatta ka dau kayan wani aslan ba tare da izinin sa ba ka je ka sayar masa kuma kai haka to tabbatar cinikin ya takaita ne akan yardar shi mai kayan. Mai kayan aka zo ya ce eh to shikenan tunda dai har riga in cinikin da na karba na yadda shikenan ya dau amma ya ce bai daba to dole a dawo masa da kaya a maida mai kudin sa.
To sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa mallan menene hukuncin rashin bambanta zama a cikin sallah?
Babu komai idan mutum yayi zama duka iri daya a cikin sallah ba a cewa sallar sa ta baci ko yayi laifi duk da cewa a sunnanci a magana kuma daga cikin maganganu na malamai mafi inganci wanda hadisi suka fi goyon baya shine idan a sallah mai raka'a mai tahiyya biyu ce wato sallah mai tahiyya biyu ce kamar sallah azhar da asar da isha'i da magaruba da isha'i aga tahiyya biyu ake yi to a tahiyyar farko sai mutum ya yi al-iftirash shine zai kafe kafarsa ta dama ya zauna akan kafarsa ta hagu wannan shine al-iftirash ya kafe kafarsa ta dama in ya zo kuma tahiyya ta biyu sai at-tawarruk shine ya zauna akan cinyarsa wancan zai zauna ne akan kafarsa amma wannan zai zauna ne akan cinyarsa to wannan shine sunna da wato da hadisi suka fi nunawa karara a cikin sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan ya zanto duka yayi iftirashi kamar yadda wasu daga cikin malamai suka tafi akan haka kamar Shafi'i ya so sace duka iftirashi mutum zai yi ko kuma duk yayi tawarruk kamar yadda Malikiya suke faɗa saboda duk ba a cewa sallarsa ta baci ko sai yayi wani wata sujjada sahwi ko yayi kuskure a sallah ko sai yayi laifi wannan duk sallarsa ta yi ila iyaka ne kawai ya bar wata sunna da a ce yayi ta to da zai fi samun lada wani lokaci mutun yakan shafa wani lokaci mutun yakan samu kansa cikin matsatsi a sahu ta yadda in yace zai yi tawarruk misali a zaman karshe to zai kwanta kan wani wanda kuma shi ba lalle yayi tawarruk din ba da a ce kowa zai tawarruk din to da sai a samu yin sa cikin sauki to amma wasu za su yi wasu ba za su yi ba to sai a ƙara takuruwa idan wasu suka ce za su yi tawarruk to sai yasa wasu sukan hakura da tawarruk din a tahiyar karshe su yi iftirashi da shi iftirashi shine yafi sauki a baya da cin guri kamar shi a tawarruk amma mutum in ya zama shine diban ko shi kadai yake sallah to ne haka yafi zai fi samun lada a cikin sallarsa in sallah ce mai raka'a biyu wato mai tahiyya daya to iftirashi zai a karshe ko tawarruk zai dan malamai sun yi sabani wasu na cewa ai tunda da tahiyyar karshe wannan tahiyya ɗaya din ita ce ta farko ita ta karshe sai ya tawarru wasu kuma su ce iftirash amma da yadda wani hadisi a cikin sunna sai yake nunawa wato zai iftirash ne ba tawarru ba idan ya zanto mai raka'a biyu ce kamar yana kasaru ko ya sallar asubahi to ba zai tawarru ba sai iftirash
to sai mai tambaya na gaba yake cewa mallam shin mace tana da laifi idan bata tashi mijinta sallar asubahi ba
idan ta san cewa yana bukatar a tashe shi din ba wai fada yake dan an tashe shi ba ba daidai bane in ta tashi ta bar shi yayi ta bacci har rana ta fito mai tashi sallah kuma tana da damar ta tashe shi wannan ta haka ta yi kuskure sallar asubahi sallah ce mai kamar sauran salloli tana da lokacin shigarta da lokacin fitarta idan mutum ya kwanta bacci wani yana da nauyin bacci sai an tashe shi wani kuma zai tashi dan abu karami ma zai tashe shi kiran sallah zai yi tashe shi to in ta san cewa tashin sa din wani abu ne da yake so kuma wato zai taimaka masa yin sallah a lokacin ta wannan ta yana da kyau ta yi hakan ta kiyin hakan ba daidai bane ba taimake shi ba addinin sa amma in ta san cewa in ya tashi wato zai yi ta waya mata bakakken maganganu kuma watakila ce zai dauki mataki a kanta ta fahimci cewa baya so to wannan yafi karfin ta shi al-inkar ana yin sa ne inda ake ganin cewa zai yi amfani kuma ake da ikon yin sa amma inda duk aka ga cewa ba zai amfani ba kuma ba a da ikon yin sa saboda wanda zaka yi inkarin yafi karfin ka kuma zai iya daukan wani mataki da zai cutar da kai to sai ka bar shi ka ki abin a zuciya in ka san waɗanda za su iya gaya masa gaskiya ka yi musu bayani don su gaya masa yadda ya kamata amma in har yana buƙatar tayarwar kuma aka tayar da shi zai ji daɗi to bai kamata a ki tayar da shi
ba sai wannan shi kuma yake cewa mallam ya matsayin sallar wanda ya tafi masallaci amma bai karasa ba ya ga zai rasa raka'ar karshe sai ya tsaya kusa da masallacin inda yana iya jiyo liman ya bi sallar
ba daidai ba Nabi sallallahu alaihi wasallam cewa in za ku zo sallah ku zo kuna a nitse ku zo cikin nutsuwa fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatiku abinda kuka riska ku sallata abinda ya kuce muku cika shi saboda haka zuwa zaka yi cikin nutsuwa ka shiga sahu babu laifi ya tabbata a cikin hadisi cewa mutum zai iya yin wato ruku'u daga bayan sahu in ya san cewa in ya jira sai ya karasa ya shiga sahu zai rasa raka'ar yana iya ruku'u daga bayan sahu in aka yi ruku'u aka dago sai ya karasa a tafiye ya shiga sahu a ci gaba da sallah da shi wannan ya zanto ba ne sai yake ba bayan sahu yake ba wai yana nisa da zai ta tafiya ba kaga ya shiga da wani aiki mai yawa a cikin sallah wanda zai iya bata sallarsa amma ya zauna a can baya ya bi sallar daga can a gaba da shi wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata liman faridin khalfas saf illa fi saf babu sallah ga wanda ya kebe shi kadai bayan sahu sai wanda yayi ta cikin sahu saboda haka wanda yayi ta bayan sahu shi kadai bai da sallah haka idan mutum ya zo ya ga zai riski liman ba to ya hakura ya je ko abinda ya sallah ya samu ya sallata haka Annabi ce ma adraktum fasallu abinda ku riska ku sallata saboda haka abinda ya riska ko zaman tahiyya ne sai ya sallace shi kuma insha Allah Allah zai bashi lada da ya riski jami'i saboda ko tahiya ka samu a cikin jami'i ka riski jami'i da cewa dai ka rasa rukuin gaba ɗaya sai ka ciko su
to sai wanda yake cewa mallan tambayar sa ita ce menene sai hancin hadisin da ya hana karanta surorin alqur'ani a cikin sallar jana'iza wanda kuma ya karanta Allah zai mishi azaba
babu wani hadisi da yake mutumin da ya karanta alqur'ani a cikin sallar da Allah zai masa azaba ban san wani hadisi da ya faɗa haka ba gaskiya abin da na sani malamai suna sabani game da su karanta karatu a cikin sallar jana'iza wasu suna ganin ta addu'a ce tsantsa babu karatu a cikin ta wanda yana cikin mazhabar malikiya addu'a ce tsantsa babu karanta wani abu a cikin ta saboda da raka'a farko da abin nan kabbara farko har zuwa ta hudu kawai addu'a ake yi wa mace wasu daga cikin malamai kuma suna ganin ana karanta fatiha a raka'ar farko abin afwan a kabbara farko za a yi fatiha sannan a kabbara ta biyu salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a kabbara ta uku a ci gaba da yi masa addu'a har zuwa kabbara ta hudu a wasu daga cikin malamai kadan suna ganin cewa ana iya karawa da sura fatiha da sura domin ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas yayi haka kuma yake cewa nayi haka dan ku fahimci cewa sunna ce dan ku fahimci yin haka sunna ne sahabi ya ce sunna yana nufin abin da ya ji ko ya gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar sunna daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin malaman hadisi suna daukar ta a matsayin hadisi marfu'i ce to yayi haka dan su gane cewa yin haka sunna ne dan haka wasu malamai suka ce yana iya karanta fatiha da sura takaitacciya kamar kul huwallahu ahad ko inna atainakal kawthar ko wal asr sannan kuma ya kabbara sannan sai ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma cewa in yayi karatu ya za a yi masa azaba wannan ban san shi ba
to sai tambaya ta gaba take cewa shin menene hukuncin yin surutun da mutane ke yi a makabarta wanda ba shi da alaka da gyaran kabari a yayin da ake binne mace da kuma amsa kiran waya da ake yi lokacin binnewar
to ba sharadi bane cewa an shiga makabarta za a yi shiru ba inda aka ce ita makabarta ba a magana a cikin ta illa iyaka ne kawai ya danganta da mutum ya duba mawkifin wasu mutane da aka zo su batuwar ta shafa suna cikin bacin rai bai kamata a ce ka shiga wasu surutai da bai kamata ba amma dai ba wai haramun bane da mutum ya magana ko an bugo masa waya yana makabarta ya ansa ya ce ayi hakuri ina muna nan makabarta ko ayi hakuri a bani minti kaza zan zo ko da bai irin mai kama da wannan ba haramun bane ba ce cewa kan shiga makabarta ayi shiru tsaki ba babu wannan sharadin
to sai wannan tambayar take cewa assalamu alaikum mallam yace ina neman karin bayani akan ma'anar kalmar hijira da ta zo a cikin hadisi na farko cikin sahih bukhari shin ta takaita da ma'anar hijira ta gari zuwa gari ne ko kuwa za ta daukan wata ma'anar kamar cewar himma wajen gujewa aikata munanan abubuwa da kuma koma zuwa ga aikata abubuwan da suka kamata kamar yadda yake ji wasu malamai na faɗa
to kalmar hijira akwai ma'anarta kebantacce akwai kuma gamammiyar ma'ana kebantacciyar ma'ana shine hijira mutum ya kaura daga wurin da aka hana shi bautar Allah zuwa wurin da zai bauta Allah cikin yanci zai samu damar yayi bautar Allah ba tare da an takura masa ba saboda daga wurin da yake kasar kafirci da zaba shi musulunci bai zuwa kasar musulunci inda zai ko kuma daga kasar da take ta kafirci ce da ba za ta bashi musuluncin ba zuwa wata kasar kafirci da za ta bashi musulunci ko kuma daga kasar musuluncin da ba za a bashi musuluncin ba saboda azzalinci da sauransu zuwa wata kasar musulunci da za a bashi musulunci wannan yana shiga karkashin hijira kace hijira ana nufin ka kaurecewa kasar da za a hana ka bautar Allah ka koma cikin ƴan uwanka inda zaka bauta Allah cikin nutsuwa ko kuma kasar da take kafirci ce zuwa kasar da take kasar kafircin da take hana ka bautar Allah zuwa kasar kafircin da za ta baka bauta Allah kamar lokacin da sahabbai suka yi hijira daga Makka lokacin tana karkashin su Abu Jahl zuwa Habasha lokacin tana karkashin Nasara amma dai za a basu su bauta Allah wannan yanayi ko kuma hijirar da suka yi daga garin Makka zuwa Madina kuma lokacin da annabi ya hijira ta koma karkashin sa ta zama kasa ce ta musulmi to wannan duka ana ce masa hijira kuma wannan ita ce ma'anarta keɓantacciya asali aka ce hijira to ana nufin wannan ma'anar to amma kuma akwai gamammiyar ma'ana shine kaurecewa dukkan abin da Allah baya so da komawa zuwa ga abin da Allah yake so shine wani zo a hadisin ji Abdullah ibn Amr ne wal muhajiru man hajara ma nahaha Allah an al muhajir shine wanda ya kaurecewa abin da Allah subhanahu wataala ya hana hadisin Umar ibn al-Khattab yadda ya zo a wasu ruwayoyi ya ce akwai magana a sanadinsu cewa dalilin fadarsa akwai wani wanda ya ga wata mata ana cewa ta Ummu Qais a Madina suka yi maganar cewa in zai zo Madina za ta yi ta aure shi in zai taho ya dawo ya kaura ya dawo Madina to shi ne ya kaura ya taho saboda wannan matar shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wanda duk yayi hijira dan Allah da manzansa to hijirarsa na ga Allah da manzansa wanda yayi hijira saboda wata duniya da zai samu ko matar da zai aura to hijirarsa tana nan ga abin da yayi hijira domin sa wato abin da ya hijira da musa shine sakamakon sa in ya hijira dan ya samu wata duniya ya samu to wannan ne sakamakon sa in yayi hijira dan ya auri wata mata kuma ya aure ta shine sakamakon sa to yake ce masa muhajir Ummu Qais cikin ruwaya Tabarani din haka wannan to almuhim dai shi hadisin ya kunshi hijira ta farko ita wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da ire-irenta da ake yi a kowane lokaci a kowane zamani da kuma ya kunshi har ila yau ma'ana ta gamammiya wanda zai bar dukkan wani abin da yake sabon Allah ne dan Allah ya rungume biyayya ga Allah subhanahu wataala
to sai wanda yake cewa mallan tambayar sai tace menene halaccin mutum ya biya kudin makaranta a mataki na kashi-kashi amma kuma akwai karin wani charge da za a yi masa na kaso 5 cikin 100 idan zai biya da wannan kaso kashi-kashi din misali kudin makaranta miliyan 1 ne amma mutum zai iya biyan kaso 60 sai bayan wani lokaci kuma ya biya kaso 40 amma kuma za a charge kaso 5 cikin 100 na wannan kudin da zai bayar idan ba zai biya a lokaci daya ba shine ke tambayar menene halaccin hakan
ma'ana za a dan kara masa
kaso 5 cikin 100
wato ana biyan 100 zai biya 105 haka ne akwai bai'ut taqsit da malamai suka yi ta sabani a kansa shine mutum ne zai sayar maka da abu in ana sayar da shi naira 10 in bashi zaka karba zuwa 10 ko jibi zai sayar maka da shi 10 wannan shine bai'ut taqsit wannan ba ciniki bane wannan ijara ce alal zimma shi harkar makaranta yana shiga cikin karkashin ijara ne wato ka ba ka dau mutun haya kamar ka dau makaranta ne haya su karantar da ƴaƴanka ilimi kaza kai kuma zaka biya su kaza shi kuma wannan ciniki ne ka sai kaza ga abin da ka saya amma ba zaka biya nan take ba sai lokaci kaza to ko dai ka biya gaba ɗaya lokaci kaza ko a dadda tsa maka shi misali a ce a cikin wata ɗaya zaka biya kullun zaka bada kaza har zuwa lokacin da ajalin zai cika duk dai abu ɗaya ne to magana mafi inganci shine bai'ut taqsit ya halatta ko da kuwa kudin da aka sayar da shi ta hanyar wannan daga lokacin da daddatsa kudin ko da ya fi kudin da za a sayar da shi nan take a bayar kudi hannu ko da ya fi shi ya halatta wannan shine kaulin jumhur duka mazawo wannan hudu abin da suke fada kenan cewa ya halatta kuma duka biyun sun amfana shi mai kaya ya amfana da wannan karin kudin da ya samu saboda lokacin da ya bama wannan ya daga masa kafa bai karbi kudin sa dan take ba amma kuma ya dan kara masa wani abin da zai cike masa wannan gurbin na kudin sa da ya bari a hannun sa har zuwa wannan lokaci shi kuma wancan ya amfana na saukin sayan abin saboda in yace zai sayi abin nan take biya ba da kudin da zai iya sayan shi haka to sai ya samu sauki da rangwame na ya iya mallakar abin ya biya a hankali kaga shi ma ya amfana saboda duka biyun kowa ya amfana, wanda ya amfana da samun abun cikin sauki da zai iya saya, wanda kuma ya amfana da kudin da aka da dan kara mukabilin wannan lokacin da ya abin da wasu suna haramta saboda suna cewa kudi ne mukabilin abin nan, ujratu ta'khir ce da ujratu ta'khir riba ce, amma nan ba shine ra'ayi wanda yake rajihi ba. To haka nan a ijara ma shi ma nafsu shay, wato duk dai abin daya ne, kana ya dauko wancan matsala ka da ita akan wannan matsala da abu daya ne. Idan yanzu zaka biya kudin abin nan ujira din, to ga sauki, amma in za a yi daddatsa maka shi ka biya kadan kadan, to shi kuma ga farashin sa. So a yadda dai matsalar take da na fahimce ta, ba wani abu a ciki.
To sai ki ta malam, shin ya halatta mutun ya ce Allah yana son sa duba da yadda yake samun dacewa idan yayi kyauta ta isa hannun wanda ya baiwa din cikin yanayin bukata da makamancin haka?
Shi mu'mini kullun yana bautar Allah ne bainar raja'i wal khauf, duk abin da yake yana cike da tsoro kuma yana cike da fata, ba wai ya ji kai tsaye cewa abin nan da yayi Allah ya karba ba, ko ya ji a Allah bai karba ba, ba a san wannan. Don haka baka yankewa ka ce ai abin nan da ne Allah yana so na, kana fatan ka samu shiga cikin masoyan Allah subhanahu wataala, amma yankewa ka ce kai Allah yana son ka, wannan ba daidai bane. Haka Yahuda suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu, mu ƴaƴan Allah ne ko mu ne masoyan sa, ma'ana mu yake so muke san shi. Babu laifi ka yi fata ka zama cikin waɗanda Allah yake so ka samu shiga cikin masoyan Allah subhanahu wataala, wannan kyakkyawan fata ne, yana da kyau tare da jin tsoron kada abinda kake din ya zanto Allah bai karba ba. Wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila, shi wanda suke bayar da abinda suke bayarwa ko suke aikata abinda suke aikata amma zukatansu suna cike da tsoro. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, suna bautar ubangijinsu tare da kwadayi, tare da tsoro da kuma kwadayi. Khaufan, suna cike da tsoro kada a karba, kuma suna cikin kwadayi. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una lana raghaban wa rahaban, suna bauta mana raghaban tare da kwadayi, wa rahaban tare da tsoro. Haka bawa ya kamata ya kasance, amma mutum ya ce Allah yana so na, ni na san Allah yana so na, wannan ba dabi'a bace da ta dace. Hassan al-Basri ko waninsa daga cikin magabata yake cewa da na san Allah ya karbi sujjada ta kwade, ina da yaqini tabbaci sujjada ɗaya da Allah ya karba daga wajina, to da na kowa farin ciki, saboda Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, kawai Allah yana karba daga masu takawa. To in har ya karbi sujjada ta ɗaya na tabbata shi na cikin masu takawa. To ka duba ka ga yadda yake hara da zuhuri da gudun duniya da yawan ibada, amma zuciyarsa cike take da tsoro. Ruwaito sayyidina Abubakar yana cewa da a ranar gobe kiyama, sayyidina Abubakar ko sayyidina Umar yana cewa da a ranar gobe kiyama za a zo a kare tsakanin wutar jahannama da aljanna, amma ban san ina za a kira ni in tafi ba, to da na yi fatan ma ni in zama ƙasa a lokacin. Duk da fa anan an masa albishir da aljanna, amma ji yake cewa in dai ba ya ganshi aljanna ba, to hankalinsa ba zai kwanta ba. Da zai so a ce ma ƙasa a ƙasa ya zama akan ya zo gashi ga aljanna nan, a ramansa ga wuta a hagunsa, shi yana tsakiya, ba a gama masa bayanin ina zai tafi ba, to da ya so a ce ma ƙasa yake. To saboda mutum ya riga cika baki cewa shi ya san Allah yana san shi, ni na san ƙasa, ni na san wannan ba daidai ba ne.
Tumala Allah zaka alkhairi masu sauraron mu duka wanda muka ka karshen shirin a wannan rana, sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703-3604-1455 ko kuma ta kan adireshin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umari Jalim OON, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin, ana sai da sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.